أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد خلفاء الراشدين دن تيغا ودا كراتومنا وقفات وتدبرات في معاني آيات القرآن العظيمة. Wannan shine majalisin mu na tara a cikin wannan karatu. Yau muna tara ga watan Rabiul Awwal, 11 ga watan Rabiul Awwal, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda yi daidai da 15 ga watan 9 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun yi bayani akan wata wa'ansu ayoyi guda biyu masu ɗimbin mahimmanci a tahiyar rayuwarmu ta yau da gobe. Na za ka ga mutum kullum yana fafutukar ya za a yi ya samu ɗaukaka a duniya. Zai sayar da mutuncin shi, ya sayar da addinin shi, ya sayar da dukkan wani abu da ya mallaka mai mutunci akan ya samu wannan ɗaukaka. Shi kuma ya sani dukkan ɗaukaka tana komawa ne zuwa gangun Ubangiji, wanda Ubangiji ya datar da shi da samun ɗaukaka, za ya samu ɗaukaka. Mun karanta aya ta biyu wadda take tabbatar mana komai da komai yana hannun Ubangiji. Shi yake juya shi yanda ya ga dama, ya ɗaukaka wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ya kaskanta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ya ba wanda ya ga dama mulki a lokacin da ya ga dama, ya kwace mulki ga wanda ya baiwa a lokacin da ya ga dama. Wannan shine tsari na Ubangiji, kuma wajibi ne dan Adam ya hakura ya tafi akan haka. Ko da bai yi hakurin ba, ba yanda ya iya, ba inda zai kai mu hagama. Kurum Ubangiji shine mai al'amarin shi, shi yake jujjuya al'amarin shi yanda ya ga dama. Insha Allah, bayan mun yi dogon bayani har wurin darasi guda biyu akan wannan ayoyin guda biyu, insha Allah yau zan mu dawo kan wata aya wadda take da matukan muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe. Ita ce wata aya ta 271 a cikin suratul Baqara. To kamar yanda muka saba, in muka zo in dai a surar da muka dauki aya, to muna kokarin mu bayyana maqasid ko abinda surar nan take karantar da mu. Kamin shi wannan sura an saukar da ita a garin Makka ko kuma a garin Madina aka saukar da ita, sannan ainihin sunan surar, sannan abinda surar take karantar da mu. Idan muka leƙa wannan suratul Baqara, sura ce a cikin jerin gwanan surori na Alƙur'ani, sura ce ta biyu. Aga sura ce wadda aka kiraye ta da ambaton saniya, sura wadda take magana akan saniya ba don komi ba, saboda labarin saniyar ya zo a cikin sura, inda Ubangiji yake bayyana mana lokacin ɗaya daga cikin Banu Isra'il aka mai kisan gilla, suka ce a ai ba za su kai mutumin su zubin ne ba har sai an samu waye yayi kisan wannan. Shine suka zo suka nemi fatawa wurin Annabi Musa. Annabi Musa ya ce musu, to ku taifi yanka saniya, idan kun yanka saniyan nan, kurumce musu sai ku taifi yanka saniya. Kamin su tambaya, to idan muka yanka saniyan ya zammi da ita, sai suka ce to wata irin saniya? Sai ya ce musu, a ku tai ku nemi saniya, la faridun wala bikrun awanun baina zalika fa fa'alu ma tu'marun. Eh, suka tambaya suka ce to miye kalan saniyan? Aka ce musu, wannan faqi'ul launuha tasurrun nazirin.
suka ce to shikenan in muka same ta yanzu mizani aka ce musu idan kuka same ta yanka nama ta faddara to fiya wallahi mukhrij ma kuntum taktumun ku yanka wata wani marsu na naman wannan saniyar ku bugi mataccen ku da wannan naman zai tashi zai bayyana muku wane ne yame wannan kisan ayaya akai ya muku ya ba ku labarin abin da ya wakana kuma ya koma ya mutu a wannan yana daya daga cikin abinda ubangiji idan ya ga dama yake aiwatarwa to dalilin wannan labarin na banu isra'il akan saniya aka sanya wa surar sunan saniya kuma idan muka leka zamu gani surar tana karantar da mu akan wani al'amru bi tahqiqil khilafata fil ardi bi iqamati al-islam lalle tabbas ubangiji zaya tabbatar da addinin shi a saman wannan doran kasar an baka labari ga yanda da ake ciki an ba su an aiko musu da littahi an aiko musu da annabawa sun bulire sun ce ba za su yi ba har zawa zawan annabi sallallahu alaihi wasallama wani bangare suna bautar gumaka wa'ansu bangaren suna bautar rana wa'ansu bangaren suna bautar huta haka ake ta tafiya ake ta tafiya he gashi nan addini yana mamaya har ya kasance a waye gari babu wani wanda zai daga wata kalma an ba kalma addini ba haka idan muka leka surar zammu gani suna karantar da mu wajibi ne ga dan adam ya meka wa Allah hukuncin shi wajibi ne ka meka wa Allah hukuncin kuma wajibi ne ga dan adam lalle idan sako ya isar mai wajibi ne ya musulunta wajibi ne yayi addinin musulunci saboda ubangiji baya karɓar wani addini kuma bayan wannan addinin kuma idan muka leka surar zammu gani ku tokan tana karantar da halayen banu Isra'ila Yahudawa da Nasarawa ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'umma shi kashedi kadda ku bi irin halin su ko kadda ku yi kwaikwayo da irin halin wannan mutanen saboda ubangiji ya riga ya batar da su ya riga ya kaddara suna daga cikin halakaku ya riga ya hukunta waɗannan mutanen ɗan mutane saboda ba za su yi imani ba da Allah ba kuma ba za su yi ba abinda ubangiji sai umurce su ba farantana su samu rahamar shi a gobe kiyama su shiga gidan aljanna shi wannan shine kadan daga cikin abubuwan da wannan sura take karantar da mu kamar yanda nayi bayani insha Allah zan mu dauki kuma wannan sura tana dauke da ayoyi 286 tana ɗaya daga cikin surar da tahi kowace sura tsaho a cikin alqur'ani kuma a cikin ta da kwai ayar da tahi kowace aya tsaho a cikin alqur'ani a cikin wannan ayoyin 270 mu dauki kuma aya ta 271 ubangiji yake ce mana wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara'a fa huwa khairul lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير akan wannan ayoyin guda biyu zan mu tsaya mi yi lura mi yi la'akari mi yi tadabburi akan ma'anonin su mu huddo fa'idodin da zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyana mana yake ce mana wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda zaka bada na ciyasuwa ka bada kana mai neman yardar ubangiji aw nazartum min nazarin ko kuma ka dau wani alwashin yin addawal zaka yi wa ubangiji wani abu addazar shine mutun ya dau addawal da zai yi wa ubangiji wata ibada ba wai dan ya tunda malamai sun kasa nazar ko addawal kashi biyu da kai kashin da makruhi ne bai kamata ba kace a'a in ubangiji in ka mun kaza zan yi mai kaza na daga ibada wannan malamai sun karhanta shi da kai kuma addawal wanda kurum ina zamne zan ce insha Allah a kowanne wata na daga watan sama in ya kai 13 14 15 sai na azumce shi wannan nayi addawal kaga wannan alwashi ne ka dauka da kai da ubangijinka kai ne ba dan komi ba dan neman yardar shi to wannan shine annazaru as-sunni nazar ko addawal wanda yake na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba dan yawo ziya maka ba kai kai ne wannan bai kamata ba in ya maka ne dan kai mai ka tsaya kai ka ba wata same kamar yanda ummu ya umurce ka kai wannan kadai shine ake bukata a wurinka wai ba dan a ubangiji in ka bani baka ina in kuma zan maka azumin wani sati guda kaga wannan bai kamata ba ubangijinka ya huce haka abinda ya maka ya huce abinda zaka yi in ya kai ba za ka iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imar da ubangiji kadai yayi maka baka iya lissafa ta ni'imar gani kadai idan ka tsaya akan lissafa ba za ka iya kai kurace ta jinka ganinka tattakin da kake yi ka koma kaga wanda bai da ka gani yaya yake rayuwa da rishin abin da bai da kaga wannan bai yiwa ne ka iya tike gurbin abin da wai ubangiji dan ya maka kai ma kai me a'a sai dai ka roka ko kuma kai wani aiki wata ibada mai kyau kamun ka ce a'a ubangiji in ka bani zan yi maka a'a kai in kayin sai kai tawassali ga abin da kayin ka ce ubangiji ka biya mun bukatuna kaga wannan kana ladan yin tawassali ga ladan addu'a kuma ga ladan ibada kuma gashi nan kai taqarrubi da wannan ibadar taka ka kusantar da ita zuwa ga ubangiji duddan ubangiji ya biya maka bukatunka a gani wannan yayi da a ce a'a in ka bani ubangiji zan yi maka to kuma da kai addawal wanda halaka ne sunna ne a nayi niyya kurum zan ringa azumta kowace alhamishi kaga wannan addawal ne a'a nayi niyya kullun da safe idan na huto da kai wa'ansu almajirai kan hanyar gida zan dauki dala 20 in ba ma dai daga cikin su kaga wannan addawal ne kai da kai da ubangiji kai za ka ringa yi wa ubangiji haka to shine ne yake bayyana mana duk wata ciyasuwa da za ku yi dan neman yardan ubangiji ko kuma wani addawal ne da kuka yi na za ka ɗauki wani abin hannunka ka bada fi sabilillahi ko za ka yi wata ibada don ka samu kusanci zuwa ga ubangiji fa inna allaha ya'lamu to tabbas ubangijinku ya san abin da kuka aikata ka ɗauka ka bada ubangijinka ya sani dalilin me ya sanya ka bada dan wa ka bada me kake so dalilin da ya sanya ka bada a gani mafi yawa mutum mai dogon tunani mai dogon la'akari lokacin da zai ɗauka ya bada sai ya bada da niyya biyu ubangiji ina da wata cuta ko ina da wata bukata ubangiji dalilin wannan sadakar da na bada ubangiji ka yaye mini ko ka biya min bukatata kuma ubangiji ka bani ladan wannan sadakar da nayi ka gani ka samu garabasa guda biyu wani zai dauka niyya ɗaya lakan kurum na bada fi sabilillahi Allah ka kamar ya mini gurbinta wani zai bada a'a bari dan su gani lalle ni innan na kai in bada wani ko tsarin na rayuwa da ni da wani ba ɗaya bane ba ni badawa nake yi bari in bada su gani lalle ina badawa to kaga bai yiwa ka gama wancan da wancan shine duk ya in ya ka kewaya in ya kai fa inna allaha ya'lamu lalle ubangijinka ya riga ya sani dalilin wa ya sanya ka bada dan me ya sanya ka bada neman yardan wa kake ta Allah kake ko ta mai gidanka to ko ta yin ungugu wannan duka ubangiji ya riga ya sani dalilin da ya sanya akai kuma haka shi yake bayyana mana ubangijin ya alamu kha'inatal a'yun amma tukhfi sudur duk abinda idanuwa take kikkiftawa take neman ta hanga take neman ta boye ubangiji ya riga ya san shi abinda zuciya ta kudurce ubangiji ya riga ya sani sai dai kurum gatan da yayiwa dan adam ko yayiwa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ba zai kama mu ba da abinda zakatanmu ta kudurce ba misali yana gehe yana ta kallon shi yana cewa bari yazo umma ka bi sandan nan sai yazo ya huce bai maka me ba kaga ni ubangiji ba zai kama shi ba a'a ya kudurce a ran shi yau idan ya huta sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza na alfasha kuma da ya huta kurmi ya gani ka hai ne kamata ba in yi huto na huto kaga ubangiji ba zai kama shi ba wannan rishin yin da bai yi ba ma za a rubuta mai lada daya kamar yadda cikin hadisul qudsi anza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana daga cikin abin da ya rawaito daga gun ubangiji shi lokacin da dan adam yayi yunkurin yin aikin alkhairi sai bai samu damar aikata alkhairin nan ba za a rubuta mai lada daya ya aikata alkhairin yayi yunkurin aikata shi ya aikata shi za a rubuta mai lada 10 a lullum kame zuwa ga abin da ubangiji zuwa 700 kuma zuwa ga abin da ubangiji ya ga dama yace idan yayi yunkurin aikata aikin zinubi sai da yazo kicibis yana neman ya aikata kurum sai ya ji tsoron ubangiji ko kuma sai ya kasance kudin bai isa ba dan sai ya ce na ji tsoron Allah sai ya hararo jin tsoron ubangiji sai ya dawo to yana da lada daya kaga bai yi ba amma dai ubangiji ya ba shi lada daya yace kuma to lokacin da ya aikata aikin zinubin nan za a rubuta mai zinubi daya ka tsaya kai ka dora kai kiyasi ko ka auna a saman ma'auni yanda ubangiji yake nuhatan mu da alkhairi yake nuhatan mu da rahama duk aikin lada ɗaya idan ka aikata lada 10 za a lumka maka shi so 700 zuwa abinda ubangiji ya ga dama linkin balinkin aikin zunubi kuma in wani iri ka aikata zunubi ɗaya za a rubuta maka. Kuma wannan zunubin ana nan ana jiran ka tsawon yini guda, bantuka tare da kenan, ko ka tuba, sannan idan ka tuba a ce to shi kenan, in baka tuba ba sai a rubuta aji. Ɗayan nan shi ne zai kai ka zuwa ga hallaka. Ka yi shi tsarin uban tsarin zunubi shi ne daga zaran ka yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi ɗan ɗigo ɗaya a saman zuciyarka. In ka tuba a goge, in baka tuba ba gobe ma ka sake yi za a yi ɗigo ɗaya. Hayya kai zuciyar taka ta miƙe da baƙi. Shi ne Ubangiji yake cewa barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Zuciyar ta riga ta yi tsatsa sakamakon abin da suke aiwatarwa na daga zunubi. Idan ya tashi ma ya gani ya ce kai ba na yin ba, daga ya ce sai ya aikata. Saboda zuciyar ta riga ta yi tsatsa, baya yiwuwa ne ta rayu in ba ta aikata wannan zunubin ba. Sai sanya a duk lokacin da kai za ka koma ka tuba zuwa ga Ubangiji, Ubangiji sai ya yi maka. Kuma a duk lokacin da za ka sake maimaitawa, Ubangijinka yana nan ƙofar tuban shi a buɗe take. In ka tuban ma sake maimaita maka zai, in ka ƙara tuban ma sake amsa tubanka zai, ma dama ka mutu baka aikata ko ka mutu ba akan wannan laifin ba, to tubanka kan karɓa baci. Wannan duka tausayi ne na Ubangiji akan bayan shi. Ta sanya yake bayyana wani ma yaf'alullahu bi azabikum, Ubangiji ni zai yi azabtar da ku. In ya azabtar da kai, wata riba za ya samu. In ya azabtar da kai, miye zai ƙara mi a cikin girman shi, miye zai rage mi a cikin girman shi. In shakartum wa amantum, in dai kun gode mi kuma kun yi imani da shi. Sai Ubangijin nan kullun yana nan yana tausayin mu, yana nema ya ga hanyoyin da za mu bi diddan mu samu rahama shi mu shiga gidan aljanna. Allah ya datar da mu da samun rahama shi da samun shiga gidan aljanna. Shi ne yake cewa in mai bawa ya aikata fa inna Allah ya alamu, tabbas Ubangijin shi ya san abin da yake aikatawa. Ubangijin ka masani ne akan duk abin da kake aikatawa. Yake cewa wa mali zalimin min ansar, mu sani duk wanda ya zalunci kanshi Ubangijinka ya baka abin da za ka bada fi sabilillahi, kace a'a ruwa za ka yi wa Allah, ruwa za ka yi wa bayin Allah. Ya ce to ka tabbata wanda ya zalunci kanshi bai da wanda zai taimake shi a gobe kiyama. A buga ba mai taimako. Waye ya isa dama ya yi taimakon, ya bada a yi taimakon, ya bada a yi ceton, Ubangijinka ne, to bai bada izini ba. Allazi yashba'u 'indahu illa bi izni. Waye ya isa yi ceto a gobe kiyama in ba da izinin Ubangiji ba. Ka sanya nan yake tabbatar mana wa malin zalimin min ansar, baya yiwuwa ne wanda ya zalunci kanshi a wannan rayuwar ta duniya. Aka umarce ka, aka aiko maka dan aike shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sabka aka sabkar mai da alqur'ani, aka karanta maka wannan alqur'ani, aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da zai fassara wannan alqur'ani ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka karanta maka sako ya isa, ake ta yawo da sakon nan, aka ce maka kaza halaka ne kaza haramu ne, wani kalubale da wani kawun da Ubangiji ya mana wannan karnin a wannan lokacin, shine ba inda zaka shiga sai ka samu sakon alqur'ani ko sakon sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba mai ga kake sa a wayarka ba, ka bude ka gaskata ci wani ya dora wata sunna ta manzo Allah sallallahu, wani ya dora wani abu ne dan kadan bai kai taranta sai gwanda wa malan zai isar da sako. Kaji ka fahimta, Ubangiji zai kama ka dalilin kaji ka sani ka san me ya kamata ka ki aikatawa. Sun ya yake bayyana mana lalle azzalimai ba su da wani mataimaki a rayuwarsu ta gobe kiyama. Sai yake cewa in tubdu sadaqat, duk abin da za ku bada, jam'in sadaqa shi ne duk abin da za ka ɗauka na daga abin da Allah ya arzuta ka, komin kaɗai in shi biye ne, kwabo ne, taro ne, ka ɗauka ka bada fi sabilillahi. Yake cewa fa ni'imma hi, idan ka bayyana lokacin da ka bada to alhamdulillahi, wannan shi ma abu mai kyau ne. In ka ɗauka gaban jama'a ka miƙa ka bada, ya ce alhamdulillahi abu ya yi kyau, dama mai ake so ka ɗauka ka bada. Sai Ubangiji sai ya kawo ta wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'u fa huwa khairun lakum, amma dai idan ka ɓoye wannan sadaqar taka sai ka bai wa wani faƙiri wanda bai da, ka san da lalle yana cikin halin ha'ula'i, ka ɗauka ka bashi, amma dai a ɓoye yake cewa fa huwa khairul lakum, wannan shi yayi alkhairi a gare ku. Ka gani ubangiji nan be raba wancan ba da wannan ba. In ka dauka ka bada a bayyane gaban jama'a, in dai ka iya wa zuciyarka ka kiyaye zuciyarka da riya, yake cewa shi ma wannan abu ne mai alkhairi, abu ne mai kyau. Amma dai abu mafi alkhairi shine lokacin da zaka dauka ka ba wani talaka wanda baya da shi, yace to ka boye ta, yace shine mafi alkhairi a gare ka. Yake cewa wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, duk abinda ka bada fi sabilillahi, kana neman yarda ubangiji ka bada komin ka dan inshi gulgudan abinda gare ka ka bada, yake cewa wannan abin zai sanya ubangiji ya kankare maka wani abu daga cikin kurakuranka, lahihikan da ka aikata a rayuwarka ubangiji zai kankare maka wa'ansu daga cikin su. Wallahu bima ta'maluna khabir, kuma lalle Allah game da abin da kuke aiwatarwa mai labari.
Kaga wannan aya tana ita ce take cike mana waccan fa inna Allah ya'lamu wallahu bima ta'maluna khabir, lalle duk abin da kuke aikatawa, abin da ka dauka ka bada fi sabilillahi, tabbas ubangijinka ya riga ya sani wa ka ba, a wani lokaci ka bada, miye niyyarka, dalilin da ya sanya ka bada, miye ya sanya ka bada, miye kake so abun ubangiji da ya sanya ka dauki wannan dukiyar ka bada, duka wannan ubangiji ya sani. Kuma baya da haka da ya zo aya ta biyu yake ce wallahu bima ta'maluna khabir, lalle ubangiji masani ne akan duk abin da muke aikatawa, ba wani abu wanda zai kubcewa ubangiji, ya riga ya sani. Yake cewa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warida, lalle ubangiji yahi kusa da karan kanka akan wannan jijiyar taka wadda take hada kwalluwarka da zuciyarka, ubangijinka yahi kusa da ita. Sai an yi komi ita ta samu labari, sai an ba ta umarni sannan ta aiwatar. In ya ga dama ya ce mata tsayawa za ta yi, shikenan hili sahin wani ba kai ba. Wannan tsari ne na ubangiji. Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake bayyana mana, yake cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tahi akan wannan ayoyin guda biyu, suna mana bayani ne akan sadaka ta tatawwu. Me ake kira da sadaqatu tatawwu? Shine sadaka wadda zaka bada dan neman yarda ubangiji, dan neman lada, sadaka wadda take ta nafila, ba wajibi bace ba akan ka ba. Ai sadaka tana kasuwa kashi, akwai sadakar da take wajibi akan ka. Allah ya baka dukiya, dukiyar nan ta kai misabi, ta zagayo shekara akan ta, ko shekara ta zagayo akan ta, wannan wajibi ne ka hudda haƙƙin ta ka bada ta, haƙƙin wannan dukiya. Kaga wannan sadaka ce wadda take ta wajibci. Ita kuma sadaka ta tatawwu, na huto na Allah ya datar da ni da dan wani abu a cikin aljihuna, sai in ce bari in kasa shi kashi goma, kashi ɗaya in ɗauka in bada. An ce bun yi daidai ba, in bun bada ba, an ce dalilin me yasa bun bada ba, tatawwu ne. Na ga ina iyawa na kasa shi kashi biyu na bada, na ga ina iyawa na kasa shi kashi ishirin na bada, na ga ina iyawa na kasa shi kashi ɗari na ɗauki ɗaya na bada. Allah ya san abin da yake cikin zuciyata. Da yawa wani zai ɗauki wata dukiyar ya bada, wanda ya bada ɗan taro ya hika abun ubangiji. Allah ne yake aika, ya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum, Allah bai kallon wanda tuha kake sanyawa, ya yanayin kayan ka yake, kai dan gidan su waye, kai wane ne ubangiji, kai wani aiki kake aikatawa, ubangiji yana leƙawa ne zuwa ga zakatanku. Wani zai zo za a ce a bada fi sabilillahi, zai ɗauka ya bada, wani yana nan shi bai da abin da zai bada, zai samu lada kwatankwacin abin da wancan ya ɗauka ya bada, ba don komi ba, saboda ya ji a cikin zuciyar shi shi ma da yana dan da ya ɗauka ya bada. Meye ubangiji yake bayyana mana, wala alladhina idza ma atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dama'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun, ubangiji yana yaban wa'inda ba su da abin da za su bada, kuma ba su da abin da za su ɗauɗa wayaniyar kansu su yi guziri su bari a gida su ta yi yaƙi,
yake cewa su ma wa'annan wa'anda suke zauwa suke cewa manzo Allah ka ba mu mana daga cikin abinda Allah ya arzuta ka mu samu abin hawa mu samu abinda zamu yi guzuri mu ma mu tayyakin gaswa ta Tabuka yace su ma wa'annan ka ce musu babu abinda zai iya baku suka juya baya suka koma gidajen suna kuka suna cewa ubangiji tawallahu wa ayyuhum tafidu hazanan Allah yajru ma yunfiqun suka juya baya suna kuka suna masu bakin ciki dan bissa da abin da zasu bada fi sabilillahi a wuta yakin nan tare da su ko kuma abin da zasu dauda wainiyar kansu su hawo abin hawa su yi guzuri su kai wannan yakin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tinkara shine can karshen sura yake cewa a cikin su da kai wanda wala yaqta'una watiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun babu wani tattaki da su wa'annan wanda suka wuta yakin nan suka huta suna cikin zayi suna hakan abin hawan suna tahiyya a kawa sun dauki takobi suna fafatawa da abin abukan adawa yace yanda su suna zamna a gida su suna can suna yaki abinda ubangiji ya dauka ya basu nan da lada su ma wa'annan wanda suke zamna a gida ubangiji zai dauki lada ya basu wannan shi yake nuna maka zuciya ita ubangiji yake kalla ta kanyu kai ka bada shi bai bada ba ya kasance ladan ku daya ya kasance yayi ka lada wannan duka hukunci ne na ubangiji shine fa inna allaha ya'lamu tabbas ubangijin ku ya riga ya sani meye a cikin zuciyar ku meye ku kudurce shi san yanan yake bayyana mana abinda imam al-qurtubi yake bayyana yake cewa idan muka kalli wannan aya zan mu gani tana bayyana mana abu mafi fadala abu mafi alkhairi shine lokacin da zaka dauki wani abu ka bada fi sabilillahi ya kasance ka buye shi wani bai san ba ma da ka bada ba kinaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da zaka dauka ka bada hannun damar ka hannun hagunka bai san abin da damar ka ta dauka ta bada ba kaga wannan kinaya ce akan wanda yake makwabcinka abokinka wanda kuke tare da shi bai san ba da ka dauka ka bada ba wannan ita ce mafi alkhairin sadaka shi sanya yake bayyana mana yake wa in tuhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum idan kuka buye ta kuka ba wa talakka yace shine mafi alkhairi a gare ku yake cewa haka dukkan wa'ansu ibadodi wanda suke na tatawwu wanda na nafila ne ba farilla bane ba yake cewa ka buye kai yayi alkhairi akan ka bayyana kamar yanda imamu al-qurtubi yake bayyanawa saboda me ya sanya saboda gudun kanda a samu riya a cikin al'amuranka misalin shi al'adatan idan ya tashi yana nafila adadi kaza kaga wannan nafila ba farilla bace ba tatawwu ne abu ne wanda yake na nafila mustahabbi ne mutun yayi idan bai yi ba babu wani kuskure da za babu wani laifi da za dora ne to a wannan halin lokacin da zaka yi in dai kana tsoron riya ta shiga a cikin al'amar salin ya zo shi kullun sai ya raka'a hudu idan ya shigo masallaci kafin sallar azhar kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sunanun rawatib to wani lokaci sai ya ji a cikin zuciyar shi kamar abin yana kai kawo kamar yana nema ya yi riya to aula ya nisanci wannan al'amarin ko kuma ya yi kokari ya gyara niyyar shi shine yake cewa irin duk abin da yake na nafila ne to mutun ya buye yayi shi yayi alkhairi akan ya bayyana saboda gudun yin riya ni ake kira da riya shine duk wani aiki da bawa zai aikin da ubangiji kadai ya kamata a yi dan shi sai yayi shi dan wani ya gani ya yabe shi ya ce wannan shine babu riya ita kuma riya shirka ce wanda take karama aikin ubangiji ne zaka yi dan wani ya yabe ka ko wani ya sakanta maka ko wani ya ce kai dan shi ko kuma kai ne dan kurin ka jara gobanka a wurin mutane in ka tashi neman wani abu a wurin su ka samu wannan duka shine ake kiran shi da riya kenan wajibi ne mu yi kokari mu nisantar da kawunan mu da duk abin da zamu yi abin da yake wajibi ne ko ubangiji kadai ake yi wa kamar sallah kamar sadaka kamar sauran abubuwa ne daga ibadodi mu yi dan wai wani ya gani yace lalle mun iya ko kuma yace a aiwa na gwani ne kowa ne da kai tsoron Allah a tare da shi kowa ne mahiri ne ya iya karanta alqur'ani kowa ne yana da qira'a kowa ne abu makamantan haka wannan duk lokacin da mutun yayi hakan to tabbas ya hadu da hushin ubangiji wajibin shi ne ya nemi tuba a gun ubangiji Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wani lokaci almajiran shi suka tarar da shi gida
suke cewa akramaka Allah muna buƙatar ka karantar da wani abu daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Huraira sai niyya ya karanta musu wani hadisi da yaje daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ce musu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ya fadi ya suba ya holhodo yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fadi ya suba ya saki holhodowa yace musu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mutane guda uku wanda Ubangiji zai yi lomo horko da su a wutar jahannama, yace mutane guda uku na horkon su shine malami, sannan mai kuɗi, sannan mai ƙarfi, sannan mai kuɗi. Yace malamin nan zai tarar da Ubangiji a gobe kiyama, Ubangiji zai tsaida shi yace mai wani a matsayin ka na akramaka Allah, yaya kai da ilimin da na baka, da alkur'anin da na baka, da baiwar da na yi maka, na fahimta al'amurrika, na fahimta shari'a, na fahimta inda aka sa gaba bangaren addinin musulunci. Yace ai Ubangiji, ai wannan ni'imar da ka yi mini, na zamana na karantar da yara, na karantar da manya, na isar da saƙon alkur'aninka, na isar da saƙon manzanka, na yi kaza da wannan ilimin, ban zauna haka ba, na yi kaza. Ubangiji zai ce ƙarya kake, yace kai ne dan mutane, da a ce kai makaranta alkur'ani ne, da a ce kai mahir ne, da a ce kai mai ilimi ne, da a ce ka san hadisai, da a ce kai kaza dan shi ya sanya kai, yace dan haka ka tafi zuwa ga waɗanda kai dan su in su sakanta maka. Ina suke mutanen da kai dan su? Kowa yana nafsi, kowa ta kanshi yake, ba wani wanda yake so ya haɗu da kai a wannan lokacin. Kai ne dan su baka, to sun baka a duniya, me zaka nema a gunsa a gobe kiyama? Kai ne dan su yabe ka, to sun yabe ka, me zaka yi nema a gunsa a gobe kiyama? A lokacin nan Ubangiji zai yi umarni a jashi ta kan huskar shi, a ja huskar shi a yi da shi wutar jahannama. Ka san wanda za a jashi ta huskar shi, ka san ƙawahuwan ake ɗagawa, a ja huskar a yi da shi wutar jahannama. Mutum na biyu wanda ya Allah ya bashi ƙarfi, ashe nan sarauki ne, aka ce a zo a yi aikin agaji, a zo a kawo wa Allah, a zo a ɗauka kalmar la ilaha illallah, ya zo ya sanya ƙarfin shi a gun, shi ne sharan masallaci, shi ne kiyaye dukiyar mutane idan sun zo wurin karatu, kiyaye kaza, komi duk abin da ka san za a yi na ƙarfi, to zai sanya ƙarfin shi don ashe shi ba dan Allah yake yi ba, dan mutane su ce ai wani hidima ta addini sai su wani, an yabe shi ko an bashi abin da za a bashi na daga duniya, idan ya koma kun Ubangiji za ya ce wani, ina ni'imar da na yi maka ta ƙarfi? Ai Ubangiji, ni'imar nan da ka yi min ta ƙarfi, mun taimaka, mun yi aikin agaji da ita, mun yi kaza. Ya ce Ubangiji za ya ce mai ƙarya kake, kai ne dan mutane su ce kai ƙarfi gare ka, kai ai sadauki ne, kai ai kana taimakawa, kai kaza ne, ko mutanen sun faɗi, don haka ka tafi ka nemi ladanka a wurinsu. A gun Uba, a lokacin da Ubangiji zai yi umarni a ja shi ta karan hancin shi a yi da shi wutar jahannama. Allah kiyaye mu. Mutum na uku na ƙarshe yake cewa wanda Allah ya ba shi dukiya, wannan dukiyar da Ubangiji ya ba shi ya yalwata mai a cikin dukiyar shi, kuma daga ya ji an ce gidan wane ya faɗi, to su ne 'yan gaba-gaba wurin a taimaka. Wane bai da lahiya yana ƙoƙarin ya taimaka, wane kaza, duk lokacin da za a zano ko za a zo gunshi a fada shi, to inda wani kuka ka zo sai an biya ma buƙatunka. In gaban jama'a ne, in gaban matan shi ne, in gaban ɗiyan shi ne, in gaban abokan shi ne, in dai za ka tare shi a cikin jama'a, to sai ya biya ma buƙatunka. A gari ana ta cewa in dai a taimaka ne sai suwa ne, in dai tausayin marayu ne sai suwa ne, in dai a yi kaza ne. A lokacin nan Ubangiji zai tsayar da shi a gaban shi, za ya ce mai wani dukiyar nan da na yi maka, ko ni'ima da na yi maka ta daga dukiya, mi kai da ita?
yace ai ubangiji mun taimaka wa marayu mun gina makarantu mun gina masallatayya mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza yace ubangiji za ya ce ƙarya kake kai ne dan mutane su ce kai ka bada ka gina kai kaza kai kaza ka tafi ka nemi ladanka a gonsu sun iya an hanar da kai da kwabo sun iya an hanar da kai da lada ko daya ba wani abin da za su iya maka haka ubangiji za yi umarni a jashi ta karan hancin shi a yi da shi wutar jahannama Allah kiyaye mu kaga wannan Abu Huraira dalilin irin musiba na daga wanda Allah ya jarrabe shi ko ya mai ni'imomin nan guda uku wanda zai hada cikin su ya kai lokacin da zai karanta wannan hadisi yake haduwa yake su ba shi sanya duk lokacin da bawa zai yi wani aiki yayi kokari ya tsantsance zuciyar shi yayi dan Allah da zaran bawa zai yi dan samun wani abu na daga duniya ko dan burge wa'ansu ko dan yaudarar wa'ansu to tabbata ba shi ba samun labari a gun ubangiji kaga nan Imam al-Qurtubi yana wani hannunmu mai sanda yake cewa dalilin da ya sanya ubangiji ya tabbatar mana yake ce mana lokacin da zaka bada fi sabilillahi ka boye in shine mafi alkhairi da ka bayyana a cikin jama'a saboda gudun riya kana nan baina zalika qawama shaytani yana nan kullun yana iza ka wani sa'in zaka dauka zaka bada kai tse kana da niyyar ka bada dan Allah kaga wani sai ka gani ka ƙara karkata hannunka dan wancin ya gani lalle ka ba wani shi kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rusa sadaka ko kyauta da bawa zai bada lokacin da zaka yi wani gori me kake numata lokacin da kake tunanin wani lokacin da zaka ba wani wanda bai da shi wani ya gani lokacin da kake bashi dan ya kasance kana da minna kana da daukaka kana da ni'ima akan wannan mutuma shi wancin ya gani ya ce a ai wani ma ya mai kaza ko da baka yi ba wani yake musguna mai akan wannan zakat da wannan sadakar da ka bashi to wallahi to wallahi ka koma baya ka muraji'a abinda ka sanya ka abinda abokai muraji'a wannan inka niyyarka sun yana yake bayyana mana lalle idan da za mu koye wannan sadakar tamu mu bada ta fi sabilillahi yake ce mana fa huwa khairun yace shine mafi alkhairi ibn kasir a cikin tafsirin shi yake cewa lalle boye sadaka yahi fadala akan bayyana ta duk abinda zaka bada ka dunkule hannunka wani ma bai san bada ka dauka ka bada ko inda hali ka tarda mutun gidan shi ba wanda ya san da ka take shi ma takan yi bai san ka ba ba ya fahimci ba wane ne ba ka dauka ka bashi ko cikin gari ko ka gamu ba zai ringa shin yauninka ba ko yana so yi magana ya ce kai wani hoshin kawunmu a hannun shi wa ba za mu yi bota magana ba dan kan mu bata wa ka gani wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan ka shi yanzu a lokacin da ya ji wannan abin izza sai ta dauke shi wajibi ne lokacin abin da ya yi shine idan za ka ɗauka ka ɓoye shi ne mafi alheri kamar yadda Ibn Kasir ya kawo yake cewa ɓoyewa abadu minar riya shi ya yi nisantuwa daga samun riya kuma zuciya kai tsaye tana iya canza akala ka ba da niyyarka ka ba da dan Allah kai tsaye kurmu an su za su ƙwara ma ido sai ka ce bar su gani su ma su san da lalle mu ma muna yi ka gani wannan duka saboda nisantuwa daga riya zaka gani wannan ubangiji yake bayyana mana wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yake cewa wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka boye kuka bayawa fakirai yake cewa shine mafi alkhairi a gare ku ibn al-qayyim yake ji bayyana mana yake cewa ka tsaya ka lura akan wannan aya dan me sanya lokacin da yace in tubdu sarqati fa ni'ma hi sai yazo yake cewa wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara sai taqyidi yake cewa idan kuka boye ta kuka ba wa talakka yace nan kaga sai yazo ya sanya kurma aka bai wa talakka sai yake cewa nan yake tabbatar maka lalle a cikin sadaka da kai wanda tana yiwa a boye ta da kai wanda tana yiwa baya yiwa a boye ta yace misalin kamar mutumin da za a ce za a shirya runduna ya dauko dukiyar shi ya bada wannan sadaka tana boyuwa ba ta boyuwa haka misalin wanda zai zo yayi rijiya dan mutane su sha wannan sadaka tana boyuwa ba ta boyuwa koda zaka boye sunanka dai an gade abin da kai a haka abubuwa daban-daban wanda inda da zaran zaka yi su to tabbas babu hirar su boyu amma dai nan ubangiji sai ya kawo yake cewa wato tuhal fuqara nan fakiri abin da zaka bashi abu ne wanda zai amfani da shi abu ne wanda yake yana boyuwa in kai baka iya dauka baka kai me ba ko kana tunanin za a fahimce ka ka dauki wani wanda bai san ka ba ka dauka ka bashi ko wanda bai san shi ba bai san shi ba ka dauka ka bashi wani dauka ka kai wa wani gidan shi dauka ka kai wa wani inda yake kasuwar shi ko kuma ka zo hucewa baka san da bin san ka ba in dauka in baka wannan shine mafi alkhairi shi sanya nan yace fakiri wanda yake talaka sarakar da za a bashi yace a boye ta shine mafi alkhairi yake cewa saboda kada ka tozartar da shi a gaban jama'a idan zakka bashi wani yana da kamun kai wani har abada ku zamna tare da shi ba za ka taba ganin ba baya da shi ba zai wanke biyar ya sanya biyar in shi hankalin shi kwance shi sanya ubangiji yake yaban su irin waɗannan mutanen ya hasabuhumul jahilu aghniya amin ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaba yake cewa tsarin rayuwar su duk irin saboda wadatar zuci ba za ka taba ganin su gaban wani ba sun zo sun ce ya ba su
salatul isha
la yas'aluna an-nasa ta'rifuhum bisimahum zaka gane su ya kai muhammad da alamomin su zasu wanke ya wanke mai kyau ya sanya ya zo amma dai takan yi a gidan shi babu abin da za a ci kuma ba zai taba tunanin ba ya tambaye wani ba ya bashi ba duddan ya amfani da abin da ya bashi ba kurum ya miƙa wa Allah al'amari in an samu alhamdulillah in ba a samu ba alhamdulillah wannan shine hali na mummuni shi sanya ibn al-qayyim yake cewa a lokacin da zakka dauki sadaka ka bai wa talaka wanda bashi da shi a cikin jama'a to tabbas da akwai wani nau'i na da kaskanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun sama hannun badawa kullun yahi al-khairi akan hannun amsa shi sanya ba a yarda ba mummuni ya zamna ci ma zamna ba bashi da sana'a wajibi ne ko mun kadan yin shi manzo Allah yace ka dauki igiya kai igiya ka tai bayan dutsi ka saro ince ka kullo ka zo gari ka saida yace yahi maka alkhairi da ka zo ka zamna kurum kai dan ci ma zamna ne he an baka kaga ai sare ice abu ne wannan sana'a ce wanda take mafi kaskancin sana'a ko mafi karancin sana'a to yahi maka alkhairi da ka zamna kurum baka da aiki shi sanya ibn qayyim yake cewa da kai kaskanci shi sanya manzo ubangiji yake cewa wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara ka boye ka ba wa talaka yace shine mafi alkhairi saboda lokacin da zaka bayyana cikin jama'a ka bashi da kai kaskanci wanda shi yake dauka hannun badawa kullun shine mafi daukaka akan hannu wanda yake kasa wanda yake amsa da haka mafi alkhairi game da mutum lokacin da zai kyautata ya boye ya bada haka idan muka koma zan mu gani a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya yabi duk wanda zai boye sadakar shi ba a cikin mutane ba wanda ya boye kaga ba hirar ya gori wanda ya bada cikin mutane ya kaskantar shine zaka gani yake nema ko wata rana idan wani abu ya hada ku zai ce gawa ne ba ni na baka jacen riga ba ni na maka kaza ba ni ba lokacin da ka rasa ba ni nake baka kaza ba kaga wannan shi kuma duk lokacin da zaka ma dan uwanka gori to tabbas ka tabbata sadakar ka riga ka rushe ta kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara lalle duk wanda yayi wani gori abinda yana daya daga cikin abinda yake warware sadaka shine yin gori ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku wanda kuka yi imani kada ku warware ku lalata ku shashantar da sadakar ku da gori da cutarwa shine ka zo ka ringa cutar da shi a gaban jama'a kana ni na makkaza ka ringa goranta mi shi ya sanya nan gudun dukkan wani abubuwan nan ubangiji yake bayyanawa yake cewa ku boye ku bawa
talaka shine mafi alkhairi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayyabi masu yin sadaka a boye, kuma yayyabi aikin su kamar yanda hadisi Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi a cikin ingantattun littattafan su, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawm la zilla illa zillu, mutane guda bakwai Allah zai sanya su kalkashin inuwa al'arshin shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi. A cikin wannan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa rajulu, wani mutum Allah sanya muna daga cikin su, yace tasaddaqa bi sadaqatin, sai ya bada sadaqa da wani abun bayar da sadaqa, biye ce ya bada, irbi ce ya bada, 20 ce ya bada, riga ce ya bada, yadi ne ya bada, kai takalmi ne ya bada. Yake cewa fa akhfaha, sai ya boye wannan sadaqa, hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu, har sai da ya kasance hannun shi ta hagu ba ta san abin da na dama ya dauka ya bada ba. Kaga wannan idan ka tsaya ka lura, ba karamin ba gara basa bace ba da ta goma shi wanda Ubangiji ya da ya yi wa mai bada sadaka a boye ya mai tanadin shi. Kaleka ka gani ba a ce ba za a sanya ka ba ko ga wani matsayin ka a gidan aljanna ba ko kaza ko kaza ko kaza, so mun tabi ne aka maka, aka ce maka ranar da kowa da kowa ya zo yana cikin halin kaka nake yi a wannan yinin na hurgici na tsoro na rai ba san ba me zai kai ya gauka na ba, rai ba san ba me zai yi ba, rai ta zo bakin makoshi an karkatar da rana zuwa tana ta tsago a jikin mutane, wani ta cinye shi wani bakin kwabri wani bakin tahin kawashi wani bakin wuyan shi wani ta shanye shi, ana cikin wannan halin hurgicin sai aka ce maka abu ɗaya idan ka yi shi fa to kai bakka cikin waɗannan wanda suke samun cikin wanda za su shiga cikin hurgicin nan cikin tsoron nan cikin halin haulayi, za a kai ka kalkashin inuwa al'arshi a sanya ka a ce muku ku tsaya har lokacin da za a yi wa kowa abin da za a yi a kai ku a sanya ku gidan aljanna bayan shigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wani abu bane ba, tasaddaqa bi sadaqati, abin sadaka in kana so yau kai wallahi tallahi Ubangiji ya maka lamun. Wannan wanda yake bamu labarin wannan al'amarin da zai wakana bayan tsaqalin hawa baya zance akan sarrai shi, duk abin da ya hudi maka wahayi ne daga gurin Ubangiji shi, kuma huwa sadiqul masduqa, shine mai gaskiya abin gaskatawa shine sallallahu alaihi wa sallama, dan aiken da aka aiko maka wanda bai taba kuskure akan aiken da aka ko sakon da aka bashi bai isar maka ba. Yake ce maka mutane guda bakwai, a cikin wannan guda bakwai yaya za a yi wai a ce na karanta wannan hadisin na fahimce shi na san inda ya sa gaba, a ce wai koda daya ba na samu ban sifatu da shi ba duk dan in samu labarin wannan. Ka kalla na hukumar zan Allah abu ne mai sauki ba. Yake ce maka rajulun tasaddaqa, wani mutum ne wanda ya bada sadaka, bi sadaqatin, da abun yin sadaka, abun yin sadaka kai koda alayyahu ka noma ai kana iya ba wani ya amfani da shi, tasaddaqa bi sadaqatin, ba shi da shi makwabcinka ne yana cikin wani hali ka sani da yana cikin halin ko so ɗaya ne ka kyankyara wani amsa, wani bai sani ba, matar shi ba ta sani, matar ka ba ta sani ba, wani bai san da ka dauka ka bashi ba, kai kanka boye wa kanka kake yi abinda ka dauka ka bai wannan makwabcin naka, boye wa kanka kake yi abinda ka dauka ka ba dan uwanka, har ya kasance dalilin boyewa hannunka na hagu inka bai san ba abinda na damar ka ya dauka ya bada. Yace wannan mutumin an mai lamarin shiga kalkashin inuwa a arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa, ya za a yi in bari wannan gara basar ta bari, ana cikin halin murgici ana cikin halin haula'i. Duk wanda ya yi examen ka tambaye shi me yake ji lokacin da aka ce ga jiri nan suna jira a hudu result, aka kiraye ka aka ce maka ga sunan sun shiga deliberation, ka ji yadda zuciyar ka take bugawa su goma, kana gida aka kiraye ka aka ce IPB ya fito, ka ji yadda zuciyar ka take bugawa kamun ka isa ka tai ka gani, wannan fa duka shagalin duniya ne fa in ba a yi ba zai da kwaira tarafashi in kai re dubule ma ka koma in ma shekarar ce ba a samu ba an sake komawa duka abu ne mai sauki tsananin jimawar ta shekara daya an sake dawowa an lala kuma an samu to can hudin aka taifa an tahi ne fa ba hira a sake dawowa duk wanda yake cewa daga Kano sai Kaduna ka ce mai to ya saurara da kai Kaduna insha Allah in an tahi shi kenan zancen an kare shi ne can kafure za su ringa cewa ko mutanen banza za su ringa cewa ya rabbir ji'un lokacin da mutuwa ta zo za a ce a gwangizi gwangizi a dan dakata a maida ni manan la'alli a'malu salihan fi ma tarak ta kan yi in aikata ayyuka nagari daga cikin abinda na bari a baya lokutana dukkansu na bada su a wurin fafutukan neman kuɗi fafutukan neman kaza fafutukan kaza fafutukan kaza wurin saba maka ubangiji wurin yi kaza wurin yin kaza wurin yin kaza na manta abinda ya sanya aka kawo ni duniyar dan shi duka babban kuskure da muke yi shine rabkanuwa da muke yi mun yi karatu akan abinda ya shafi matsala ta rabkanuwa rabkanuwa da muke yi akan dalilin da ya sanya ubangiji ya kawo mu wannan rayuwar ta duniya wallahi da duk lokacin da mutun zai ringa yi wa kanshi yanda kake wa motar kabidanji kake yi wa motar kabidanji a ce zuciye ka ma kana mata bidanji kana ƙara tunatar da ita miye dalilin me ya sanya nake wannan rayuwa miye ya kawo mu wannan rayuwa miye ya kamata a yi miye wajibi na a wannan rayuwa wallahi mutun zai ringa gyarawa amma dai zamu rabkara ba mu ba dalilin da ya sanya aka kawo mu wannan rayuwa ta duniya kuma abin da yazo mana akai shi zamu aikata abin da zuciyar mu take so shi zamu aikata dukkan lokutan mu mun bada shi wurin neman halakain mu shi kuma ubangiji yake bayyana ko wala tansa nasibaka minad dunya kai abin da ya kawo ka amma dai kada ka taba manta raban ka anan duniya ka tashi kai fafutuka ka nema yake bayyana wa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka ce an gama sallah to ku tashi ku yada a saman doren kasa ku tai ku nemi arzikin ubangiji saboda dukkan fadala tana hannun shi shi sanya ya koya maka yake ce maka lokacin da ka gama sallah zaka huta daga masallaci lokaci ne na neman halak neman dukkan ayi fafutuka a tai ayi bugu a saman doren kasa a samu arziki yake cewa ka roƙi ubangiji Allah baka fadalar shi ai ya nuna maka idan ka shigo masallaci rahama ubangiji ka zo ne ba idan zaka shigo yace maka idan zaka shigo kace bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatika ya allah ka bude mini kohohin rahamarka ka shigo neman rahama zaka samu rahama ubangiji lokacin da zaka huta sai karantar da kai ka ringa cewa allahumma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab fadlika ya ubangiji ka bude min kohohin fadlanka wal innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha fa hadi musu lalle fadla tana hannun ubangiji yana bai wanda ya ga dama duk wanda ya roke shi sai ya samu sai dai kurum wane ya samu kadan wane ya samu da yawa gurgurar abinda aka rubuta maka daga arzikin ka zaka samu amma dai tabbas ubangiji sai ya datar da kai daga cikin fadlan shi fadlan ubangiji yalwatatta ce arzikin shi samun dacen shi samun yaya samun kaza samun kaza duk wani abu da ka sani zaka samu kalkashin fadlan ubangiji ce in bai ga dama ba ba wanda ya sai baka in duniyar nan zaka tattare ka ce sai an baka wallahi kariya suke su baka saboda basu kai ba shi sanya ka roke shi ya baka daga cikin fadlan shi a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake tabbatar mana lalle mutumin da yake boye sarakar shi yana ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda ubangiji zai sa su kalkashe inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi haka da kai hadisin Abdullah ibn Ja'far wanda Imam at-Tabarani ya hutar da shi a cikin al-Mu'jam as-Saghir yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana yana fada mana yake ce mana sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb yace tabbas sadaqa wanda bawa zaya bada ta boye tana dishashi hushin ubangiji idan ubangiji yayi hushi akan bawa bawan nan ya dauki sadaqa ya bada a boye ko mun kadan inta ubangiji ya san abin da yake cikin zuciyar shi to tana kashe hushin ubangiji in ka dauka rayuwar nan wani sa'in kai tsaye zaka hadu da hushin Ubangiji, shi kuma idan bawa ya hadu da hushin Ubangiji dukkan wani dace sai Ubangiji sai ya dauke hannayen shi ka gani ka buga ka rasa duk abin da kake nema. To da zaka dauka ka bada fi sabilillah, to tabbas tana kashe hushin Ubangiji. A wannan karatu ne mai zaman kanshi sai dai ko in mun kare wannan ya kasance mun yi karatu akan wannan akan mutane guda bakwai a to sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, mutane guda bakwai wanda Ubangiji yake sanya su karkashin inuwa al'arshin shi radar da babu wata inuwa sai inuwar shi. Yake cewa na harko imamuna adilun, jagora wanda yake adali, jagora an baka shugabancin ƙasa, an baka shugabancin garinku, an baka meri ta garinku, an baka sandika ɗinku, an baka jagorancin gidanka, an baka jagorancin ƙasarku, duka wa'innan yana ƙarƙashin jagoranci na adali. Sai sanya can Ubangiji yake bayyana falas alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tabbas duk wanda kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kowa makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi, daidai da gidanka aka baka Ubangiji ya dora maka wani matarka da ɗiyanka ko matanka ba ɗaya ba biyu ba da ɗiyanka, kai adalci tsakanin ɗiyanka da matanka, to tabbas kai ma kana cikin al-imamul adilu, kai ko cikin ɗiyanka kadai ka tsaya kai adalci tsakanin su, to tabbas zaka shiga ƙarƙashin al-imamu al-adil. Ai diya ma zaka gani ka hisan wani akan wani, wani ya hiso yuwa a gare ka, amma dai duk abin da zaka kawo zaka yi kokari ka musu adalci, baya yuwa ka ba wannan kyauta ka hana wannan, ko kuma ka ba wannan abin da yayi wannan ka hana wancan, kaga wannan jagoranci na adalci a matsayi na da sace in nan zan tsaya in neman ma kowa haƙƙin shi kamar yanda akai umarni a cikin statute zan yi ko to wajibi ne saurayi haka. Na biyu shine yake cewa wa shabun nasha fi ibadatillahi, kamar kai sarmayin da ya tashi a gun ibadar Ubangiji, da ya tashi ma harkar rayuwar shi, shi ba ruwan shi da irin wurare na kada kada da rere, ba ruwan shi da wurare wanda zai tafi ya sadawa Ubangiji, kurum shi ibadar Ubangiji me aka umarta daga makaranta aka sanya shi ya fahimci ina aka sa ina gaskiya ta bada yake tahiyya akan haka har ya girma har ya latijantaka a cikin wannan halin. Saurayin da ya tashi a cikin ibadar Ubangiji shi ma kat Ubangiji zai mai lamarin shiga inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, Allah sanya mu daga cikin su, yake cewa mutumin da zuciyar shi a rataye take da masallaci, kullun yana leka lokaci, Allah yake lokacin sallah yayi yazo ya sallaci sallar da aka wajabta mai ya sallata, zuciyar shi a rataye take da masallaci, bai da wani wuri na nutsuwa sama da yazo masallaci ya sallaci abin da aka farlanta mai, shi ma wannan in dai ya kasance wannan halin shi ne, to tabbas wannan yana karkashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Na hudu yake cewa wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa, mutane guda biyu wanda suka kaunaci juna dan Allah kuma suka rabu, suna masu kaunatar juna dan Allah, wane ne kurum ka gan shi dalilin addinin shi, kurum ka ji kana son shi kace mai wane ina son ka, ce wanda kake nima wanda ka so ne dan shi ya soka, kuke soyayya ka ji duk abin da zai samu wannan bawa Allah kamar kai ne ya sama, duk abin da in wani hali zai shiga ka ji kamar kai ne ka shiga cikin wannan halin,
soyayya ta addini ta hada ku, soyayya ta Allah da manzon shi ta hada ku, ba soyayya ba kurmu dan sadika in mu ne, dan farti in mu ne, a'a dan service in mu ne, ba wannan ba, a'a dan Allah. Yake cewa ishtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dan Allah suka hadu kuma dan Allah suka rabu. Yace wannan mutumin su ma Ubangiji zai tayar da su, su dukkan su guda biyu karkashin inuwa da arshi. Da haka kurmin kaji wani dalilin addinin shi, dalilin kusancin shi da Ubangiji, kaji kana san shi, kakka yi wata ka zo ka ce mai wani wallahi ina son ka dan Allah, shi kuma ya maka addu'a yanda ka so ni dan shi, Ubangijin nan ya soka ya shi ma ya soka. Ahabbaka allazi ahbabtani la, yanda wanda dalilin shi san ya ka so ni shi ma ya soka. Wannan shine abin da ya wakana ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai shi, in wani yaga wani yana son shi dalilin addinin shi dan Allah, ya tayi ya fadi ne kadda yi wata kadda ya boye haka, in wata ce ka gani dan addinin ta ka tayi ka bayyana mata, saboda da su ne ake samu kankesa ta alkhairi, a samu alkhairi a rayuwar duniya, kuma ayi godiya wanda suke nagari wanda za su dafa wannan addinin da su a daukar kalmar la ilaha illallah. Yake cewa baya da haka, wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, mutumin da gashi nan sarbayi ne ko dattijo ne ko kuma kurmu, dan shi dai mutumin da wata mace wadda ga dukiya ga kyau ga dangantaka, a ce babban mace ce ko wata deje ce ko wata DR ce, ga dukiya ga kyau ga dangantaka, ya ce wani hau ina son hau in yi fasikanci da kai, ya ce mata wacce ni wallahi ina jin tsoron Allah, bai kalli ba kyan nata ba, bai kalli ba abinda za ta bashi ba, bai kalli promotion da za ta mai, bai samu aikin yi ba, ya ce wallahi dalilin jin tsoron Allah ba zan yi fasikanci ba, wai bai so ba, kurum dalilin jin tsoron Ubangiji ya ce na fasa banda yake, ya ba ta hakuri. Yake cewa shi ma wannan mutumin yana kalkashin inuwa a harshe, kaga ko so da yau kare da kai ka hakura ka danne zuciyarka ka hana ta, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijin shi, ya hana zuciyar shi abinda take so, yayi mata na daga morewa na daga jin dadi, yake cewa to tabbas wannan aljanna ita ce makomar shi can, wa amma wali man khafa maqama rabbihi jannatan a cikin rahman, yake cewa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijin shi, Ubangijin shi zai bashi aljanna guda biyu. Shi ma wannan karatu ne mai zaman kanshi, bayani akan aljanna guda biyu, aljanna ɗaya zaka samu ko guda biyu zaka samu, amma dai duk lokacin da bawa zai danne zuciyar shi ya hada zuciyar shi abinda take so, to tabbas zai samu labani, iya labani a kan Ubangijin shi. Allah ya datar da mu ya bamu karhin zuciya. Ka koma kan kissa Annabi Yusuf, mi yawa kana wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi, ai in ba dan lutfi na Ubangiji ba, na ya sanya annabawa ma'sumai ne ba sa sabawa Ubangiji, abu ne mai sauki, mace ta neme ka ka kiya ba ma kamar ka san batan, abu ne mai wahala, abu ne mai wahala. Sai sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mai labanin shiga kalkashe inuwa al-arshi, idan wannan abin ya wakare da shi, yace mata ina jin tsoron Ubangiji ba zan aikata ba, sai dai a ce mai kale shi ustaz ibn banza, kale shi sakare bai san ba abin da yake ba, wannan kalmar ta yi dadi akan abin da bawa zai tarar a gobe kiyama. Sai na karshen su na biyar ko yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sarqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tufiq yaminuhu, mutumin da ya bada sadaka da wani abin sadaka da abin da gare shi, hatsi ne tiya guda, shinkafa ce rabin baho, zakka guda ce, biye ce 20 ce, ya kwankwasa ya bada fi sabilillahi, hannun shi na hagun bai san ba abin da dama ta dauka ta bada ba, kamar yadda muka bayyana kinaya ce, in wannan bai san ba abin da na bada ba, yaya za a yi kai ka sani, ya za a yi shi ya sani, ni kaina ɓoyewa kaina nake yi, hannuna na hagun bai san ma abin da damar ta dauka ta bada ba, wannan shi ne tsaba geren ikhlasi a wurin badawa fi sabilillahi. Yake cewa
wannan mutumin indai ya aikata haka shi ma yana ɗaya daga cikin wanda Ubangiji zai sanya su kalkashin inwa al'arshi ranar da babu wata inwa sai inwa inwashi sai mutum na ƙarshe yake cewa wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambaci Ubangiji a keɓance ba a gaban kowa ba kurum ya tashi qiyamul layl tsakar dare irin wannan dai karatun da muke yi duddan mu huddo ma'ana aya sai karanta aya guda ɗaya lakka yake hararo ma'anarta waliman khafa maqama rabbihi jannatan fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yake ta maimaita ta sai yake hararo irin abin da yi wa ubangiji wanda bai kamata ba kuma yana neman ubangijin shi ya gafarta mai ko ya tuno da wata azaba ta ubangiji wanda ya alkawari zai yi wa wanda suka saba mai idanuwansa suka zubar da hawaye ko ya tuno ni'ima wanda ubangiji zai yi wa bayin shi a gobe kiyama sai ya zubar da hawaye ba tare da wani ya gaishe ba cikin duhu hatta da matashin zai kwance ba san ba me ake yi ba kitawa shi ma wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda za a sanya shi kalkashin idwal arshi shi sanya kullun nake cewa kalubale ne a gare mu mu ringa karanta alqur'ani ba mu san ma'anar shi ba koda alilalace ba wata ba wani yare kalla zaka samu sama da yare 37 wanda aka fassara alqur'anin nan da su kuma yaren hausar ka yana nan yaren turanci da kwai shi kai kokari ka bude mana ayoyin da kake karantawa ka hararo ma'anar su ga abinda ubangiji yake bayyana mani aya 1 2 na karanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa mun kasance abinda ya kara mana adan tahiyya a cikin tahiyyar mu shine aya 5 ake koya mana ban mai yarda a kara mana wata aya akan ayoyin nan guda 5 har sai mun karanta ta mun fahimci abinda take bayyana mana ko mun aikata abinda aka yi umarni a aikata a cikin ayar sannan mu zo a kara mana wata aya 5 da halina halinka wannan ne wallahi tallahi a cikin shekara ka tsaya ka gani abinda zaka samu a duk sati ka ce aya 5 zaka dauka Allah a cikin shekara 10 abinda zai maka saura a cikin alqur'ani dan kadan shi alqur'ani yana da wani abu kullun kana ƙara nutsuwa a cikin shi kuma kullun yana ƙara maka tabbashi kuma kana ƙara budewa a cikin shi in aya 5 kake dauka kana fahimtar ma'anar su akai shekara 1 wallahi kana iya daukan 10 aka ƙara shekara 1 kana iya daukan 15 haka kana tahiyya ka fahimci ma'anar su ka aikata abinda aiki a aikace theory da practical lokaci daya wallahi tallahi zaka gani kanka ce menene kai kanka ka isa ka zamuna ka karantar da mutane Allah ya datar da mu san ya abinda muka karanta daidai ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi ya gafarta mana ya gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malumman mu isan ya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya biya dukkan bukatu ya sanya albarka a ciki kuma ya mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allah ya yarwata mana cikin yalwashi ya kara mana daga cikin fadalar shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان الله kai musati mai zawa kenan sai mu shiga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyin